بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa masu albarka, mahalarta wannan masallaci da ake cewa masallacin gidan rediyo, aka yake cewa Ihya'u Sunna da ke nan a garin Tilde, na yi mana barka da wannan yammaci na ranar Lahadi. Mun shiga daren Litinin, wanda shi ne daren 11 ga watan Safar shekara ta 1448 mai hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya dace da lissafin 26 ga watan July 2026. Munasaba da ta haɗa mu, kamar yadda mafiyan mutane suka sani, shi ne akwai abokinmu Alhaji Tasi Usari, wanda Allah ya yi mishi wato ƙaruwa, Allah ya yi mishi alherin aure, ya ƙara aure, ya auri Malama Khadija ko? Na rike sunan Khadija Abdullahi Musa. To, don haka muka ga babu laifi don haɗuwa don mu taya su murna wannan munasaba, musu addu'o'i, kuma babu laifi don an yi nasiha ko tattaunawa ta shafi wani abu ya shafi rayuwarmu ko addini. Saboda da farko dai muna yi musu addu'o'i irin waɗanda shari'a ta tabbatar. Wanda ya yi aure, ya bi a cikin hadisi cewa a yi mishi addu'a mai fatan alkhairi. Daga cikin lafazan da suka zo akwai fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Muna muku addu'a Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure a gaba da bayansa, sannan Allah ya haɗa ku a cikin alkhairi, Allah kuma ya kare dukkanin fitintunu da rabon shaidan a cikin wannan mu'amala ta ku ta aure. Yan uwa masu albarka, shi aure kamar yadda aka sani ɗaya ne daga cikin muhimman turning points, wato juyawar rayuwar ɗan adam. Idan ka so za ka iya summarize rayuwar ɗan adam zuwa ga abu, a haife shi, ya girma, ya aure, sannan kuma ya mutu. Za ka ga da san da za a haife ka, da inda za a haife ka, duk ba ka da ta cewa a kansu, sai da ƙaddara ta tsara maka. Amma kana da ta cewa a kan yaushe za ka yi aure, kuma za ka aura. Wanda kuma kamar yadda muka sani, abinda zai faru a sanadiyyar aure yana iya canza akalar gaba ɗaya rayuwar mutum. Saboda zuriyar shi za su biyo baya suna da alaƙa da wannan auren, wanda za su zama su ne offspring ɗinsa, wanda za su masa addu'a, ko wanda za a gan su a tuna shi, ko wanda za su zama wato a tambarin da za a nuna shi da su, yana da alaƙa da aure. Dukkaninmu nan muna jin cewa mu cikakkun mutane ne saboda aure aka haife mu. Idan da akwai wani wanda Allah ya jarabce shi cewa shi ba ta hanyar aure aka haife shi ba, za ga duk abin da zai zama a rayuwa sai dinga jin wani naƙasu, za a dinga goranta masa tare da cewa ba laifinsa ba ne misali, ko musamman a wannan zamanin da a ce zai nemi wani mukami na siyasa ko ya tafi neman aure, kai wani ko wurin haya zai kama a rufe kasuwa, aka ce ai ba shi da uba, wataƙila wani mai ba da rumfuna da ce kai ba ma ba shi yin rumfunmu. Za ka shi aure ba ƙaramin sha'ani ne mai girma a cikin rayuwarmu ba. Shi sa Allah Maɗaukakin Sarki ya lissafa shi cikin ni'imomin da ya yi wa ɗan adam. Cikin lissafin da Allah yake na imamin da ya waɗan adam cikin sotun Rumi, yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Na daga cikin ayoyin Allah, Allah ya halitta muku mata don ku tare da su. Allah yake wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma, ya sanya kuma ƙauna da soyayya tsakaninku. saboda haka za mu ga cewa shara musulunci ta yi tanadi mai yawa akan sha'anin aure. Daga ciki abinda muke so mu yi magana a nan shine, za mu yi ma ango ko angwaye wasiya da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasiyaci. A cikin hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jawami'ul kalim nasa alaihi salatu wassalam, annabi yake cewa istausu bin nisa'i khaira, istausu bin nisa'i khaira, ku yi ma mata alkhairi. Kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kawai is'alu lahumul khair, sai ya amfani lafazin istausu don ya nuna nauyin matsalar, wanda a cikin shi akwai kyautatawa, a cikin shi akwai continuity ko da yaushe, a cikin shi akwai lura da yanayin abubuwa, wanda kowane yanayi a duba me ya kamata a yi, lokacin da kake fushi, lokacin da kake cikin natsuwa, lokacin da kake fushi, lokacin da kake cikin yada da juna, ko da yaushe ana buƙatar da kai ka aikata alkhairi a gare ta. Musamman kuma kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sa yayi tankiya ya ja hankalin mu maza cewa, yake cewa fa innal mar'ata khuliqat min dhal'in, lalle ita mace an halicce ta daga ƙashin haƙar kai, wa inna a'wada shay'in fi dhal'i 'alahu, mafi lanƙwashewa cikin ƙasusuwan haƙar ƙarin mutum babu kamar na sama. Sai ce fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu, idan kace dole sai ka miƙar da ƙashin haƙar kari, to sai dai ka karya shi. Wa in taraktahu lam yazal a'wada, idan kuma ka bar shi ba zai gushe ba, yana nan da lanƙwasa. Sai annabi ya ce fastausu bin nisa'i khaira, shine asalin hadisi. Kaga sai da annabi ya shimfiɗa sallallahu alaihi wasallam dan ya bayyana mana cewa mace ta biyo ɗabi'ar abinda aka halicce ta da shi. Wato anan asalin mace ta farko Hawwa'u, uwar mutane gabaki ɗaya, an halicce ta ne ta hanyar abinda aka tsakura daga hagargarin Adamu alaihi salam, aka halicce ta. Da haka wannan ɗabi'a ta bi gaba ɗaya jinsin mata, ba ka rasa su da karkata, ba ka rasa su da bokara, ba ka rasa su da yin abu ba yadda maza suke yi. To kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana cewa babu yadda ka iya da mace ka ce wai sai ka yi sa ta yi abu irin yadda maza suke yi keke da keke, haka ba zai yi ba. Idan ka ce sai ka yi haka, sai dai ka lahanta ta, sai dai ka sake ta, ko kuma ka matsa mata har ka tunzura ta hatta ta rikice maka gabaki ɗaya. Yana daga cikin ɗabi'ar mata da yau da gobe ta gwada wa mutane shine cewa mace a duk lokacin da aka tirsa ta mata ta fita daga cikin ɗabi'arta, ga wanda suke iya faruwa dukkan za su zama a hagunkunci ne, duka negative, ko dai ta zama kamar namiji, ko kuma ta zama kamar namiji an yi asarar matantakarta, tunaninta da reaction ɗinta zai take hullolin sai zama irin na maza. Saboda yanzu tana ji da cewa ita ma yanzu namiji ne saboda gwagwarmaya da ta yi, ko kuma ta tsani maza gabaki ɗaya. Galibin yanzu matan da kake ganin su da tendency na feminism na waye, in ka bincika da gaske za ka victim ne su na wani zalunci da wani namiji, ko dai uba ko miji ko saurayi ko wani makamancin haka ya mata wani zalunci, to da ta rikice gaba ɗaya sai ta tsani duka jinsin maza, sai ta fara yaɗa farfaganda da munanan maganganu a dinga ganin kamar ta yarda, ko kuma sai ta samu depression, sai ta lalace gaba ɗaya ta zama abin tausayi. Depression ya kama ta, damuwa ta cinye ta, ta haɗiye ta, duk wani abu da ake gani na potential ɗin abin da za ta yi, to shi kenan an rasa shi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa rifqan bil qawariya, yace abu waɗannan mata bai ce rifqan bin nisa'i ba, sai su kwanta su da tangaran alƙarura, kwalba, kamar kwalba ta gilashi haka ko na fitilla ko na abu, dole yana hannunka dole ka lallaɓa domin kai ya fashe, mun yana faduwa ya taba kasa shi kenan ai ya asara shi gaba daya zaka mustaki nabi yace rizqan ku ba a hankali bil qawarir ku lallaba mata idan ana lallaba su shine za a zauna lafiya amma idan aka kuntata su za ta fishi wadannan wasiyoyin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga yi wata rana har yake ce mu maza khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli yace mafi kirki a cikin ku ana neman waye mutumin kirki to wanda in aka tambayi matan gidansa iyalinsa matarsa da diyarsa da mahaifiyarsa da kanwarsa wannan sune ahl da ma'ana mafi fadi ko ka dauka da ma'ana mafi kunci shine ahl matan shi da aure inda za su ce kai wani ku mutumin kirki ne to wannan a gurin Allah ma mutumin kirki idan ku matanka yaza zama din da suka zauna za su faɗi magana da kyau akan ka ba matar ka din ta samu dama sai ta yi maka tonan siliri sai ta faɗi maganganu marasa kyau akan ka sai ta kai ka irin group din nasu na please hide my ID an yi ta sharhi akan ka kuma ba alamar kirki tare da kai duk ba wai shari'a tana cewa su je su yi hakan ba ne shari'a ta hana mace ta tura asirin mijinta ana so ta zama wato mechanic a asirinsa amma idan har ya zama na ba na kirki ba ne to kane asirin yana da wahala in ba ta faɗa ma wani ba ta faɗa wa wani saboda su mata a ɗabi'arsu wannan faɗa ɗin ma da za su yi har su samu wani mai saurarensu to a wata ta samu magani kenan wannan shi kaɗai ma therapy ne a goma ta in za ta samu wanda zai saurare ta malaminsu na islamiyya ko limamin unguwa ko wani dattijo ko wata tsohuwa ko wata malamarsa a TikTok wata shikiya za ta saurare su shikenan ba wannan ma ya ishe ta magani saboda haka nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum li ahli mutumin kirki a cikinku shine wanda iyalansa ke mushi kallon mutumin kirki sai ce wa ana khairukum li ahli kuma ni a wurin iyalaina mutumin kirki za mu zo mu magana akan irin kirkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amalarsa da iyalansa jama'a a matsayinmu na musulmi a matsayinmu na masu cewa muna bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu dinga kulawa da waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da waɗannan dabaru na zaman aure da waɗannan kyawawan halayya da wanda irin sa ne za ka ga koda yaushe mace ka tana cewa a ni kam ana san barka ai na yi sa'an miji in ma wani abu ya faru kuka rabu ko ta Allah ta kasance za ka yi ta cige na wata miji yi rufa amma ka ga wani misali ma ya zauna da mace su rabu ta dinga ma murna za ka yanzu wasu mata har announcement suke cewa alhamdulillahi Allah ya fitar da su kamar sun fita daga gidan yari kai ka san din da ka ga wata tana sanarwa tana sakawa a status cewa jama'a a taya ni murna aure na ya mutu wannan auren bai dadi ba wannan auren bai dadi ba wannan auren lalle yayi kama da prison kuma yanzu ya zama haka ba wai sanarwa a status ba wasu ba har walima suke kira fa a zo a taya su murna sun fita daga kangi Allah ka kyauta saboda haka mazantaka kasancewar mutum namiji ƙayyumi akan matarsa ba wai jan ido ne da barazana da nuna isa da goyi balantana kuma a kai a je ga kan duka da a shari'a su mata abinda ake so a bi su a hankali a lallashe su a nutashe su in sun kuskure a masa nasiha wannan ya fi ba da kyakkyawan sakamako fiye da a ce za a yi musu abubuwa na tirsashi ko na nuna isa ko gadara wannan shi ne dunkulalliyar wasiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maza game da mu'amalarsu da iyalansu kyautatawa da haƙuri da sanin ya kamata Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku rayu da su a bisa al-ma'ruf a bisa abin da ya dace a ma'aunin shari'a da ma'aunin al'ada kyakkyawa shine al-ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in takun bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan in zaka rayu da ita ka rike ta cikin girmamawa in kuma ba zai yi ba ka sake ta a cikin kyautatawa sai ita kuma mace a bangaren ta idan muka bangare na biyu ita kuma mace a bangaren ta sai shari'a ta umarce ta akan cewa ta yadda da cewa namiji jagora ne namiji shugaba yake gare ta kamar yadda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali maza sune suke tsaye akan mata saboda abinda suke cewa na dukiyar su tun daga ran da kaga wata mata kana so daga ran kake fara mata hidima kyauta da sauransu kai ne kullun a cikin hidimarta har ka biya sadaki har ka yi lebe kai zaka gina wurin da zaka saka ta kuka kama haya kai zaka dauki mota aje a dauko ya dauka amarya kai zaka bada kudin siyayya da suke zuwa su yi da yake ce ma me yake ce mishi ne anan wani siya da yan mata suke kama ana gugu ko jigu suna ha ne sunan shi anan al'adar ku sannan mata ma bunda ke mara wasu sa da ke tuge a ga mu ko na ce wai barin dandali ko yawo ko sokun lalle ko wani abu dai haka yanzu suna yanzu zamani ya gudu modernity da mamman tarin na kuma ko me ne ra'a biyu ka za a yi shi kaga duka wani yana cikin infaki sannan ta zo hannu kuma ta zo gidanka daga nan ka fara infaki ga dangada kai ne abinci kai ne sutura kai ne wurin kwana kai ne asibiti kai ne ragon suna kai ne komai tun daga wanda suke na wajibobi har zuwa na musafai har zuwa na ihsani duka wannan akan kai yake ba a ce ita ta yi ba yana daga cikin lusarancin da zai zama gaba gara a cikin maza shine barin mata da hidimar gida wanda duk wai ban mata da hidimar gida zai jira abin da zai yi dole ta na aboranta maka dole ta na ai maka yarfe amma habaici a nuna maka kai katacce ne kuma dole akwai iyakacin dokar da zaka yi bayarwa in dai ka bari mu tsara yi maka hidima ta sa kuɗin da tayi kaza tayi kaza ko a bi ka bashi ka kibiya ka jira abin da zaka ga kamar ranar kace zaka aure ta ce a washe kana da kuɗi ni ban sani ba shi ka yi ta kai aure to da haka gaskiya ba al'ada ce mai kyau kuma shari'a ba ta yadda ba a inda muka taso mu ga iyayenmu da kakanninmu ba sa yadda da haka mutanen da ba su so masu san nawa iyalan suke samu a ƴan kasuwancin da suke sai dai masu ɗiba su ƙara musu mu kuma ko yanzu wanda zai bayar an ɗauko ɗabi'a irin ta ƴan kudu wai a ce ai 50-50 ko 60-40 tunda dai kina samun kuɗi to ni zan yi kaza da kaza da kaza ki kuma ki kaza ki kaza wannan ya kasawa ce wannan ya saba al'adar mu ta Hausa Fulani Kanuri musulmai ƴan arewa ya saba wacce al'adar ta mu ta iyaye da kakanni ta ce mai kyau ka zama namiji daga sai ka ɗauke komai to shine zaka samu wannan alfarma ta kai kuma ka zama a ƙarƙashin ka kai tsaye musamman jama'a wannan zamanin da babu abinda matan zamanin nan suke so kamar kuɗi ko ince duka mutanen zamanin nan babu da suke so kamar kuɗi in dai kana son mace tai maka biyayya yadda kake so to take mata kuɗi ka gani babu wata mata da farashin ta yafi ƙarfin kuɗi a yanzu a zamanin nan akwai mata da tsifa matan aure ma wata ta yi aure wani third party yana iya luyin ɗinta out of wannan auren da kudinsa guda nawa kai su bala ta koma ta kata sunna mai albarka da alkhairi sai ba za ka yi mata alkhairi ba Allah ya ce to ma an faku min amwali da abinda Allah ya fifita maza akan mata da kuma infaqin da maza suke yi da dukiyarsu wannan ya ba su damar a ce su ne shugabanni su suke making decisions su sai za a tambaya kafin a fita su ne masu tacewa shi ne mai gida al-Imam al-Ghazali a cikin littafinsa Ihya Ulumuddin wani littafin shi mashahuri ya kaito wasu baitocin waka da suka shahara wanda zaka ga hatta Sayyid Sadiq ya kawo su a cikin littafinsa mai suna fiqhus sunna a wajen wasiya ga iyalai mata an ce wani miji ne yayi aure sai yake yin waƙe na larabci yana wa matar tashi bayanin irin salon zaman aure da yake fata su yake ce mata khudil afwa minni tattadini mawaddati wala tanqi fi sawrati hina azab wala tanqurini naqrat ad-daff marratan fa innaki la tadrina ayna al-mughayyib wala tukhir ash-shakwa fatadhhabu bil-quwa wa ya'baki qalbi wal-qulubu tuqallab wannan sa daga mutuncin da ya ambata yace fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal adha idha ijtama'a lam yalbas al-hubb yadhhab yace khudh al-afwa min ki ruko da yafiya inne miki abu kiyafi ki haku wanda Allah yace khudh al-afwa wa amr bil urf yana daga cikin wato mummunan wasiya a zamanin nan da mutanen zamanin nan suke wa mata musamman daga social media da ake nema a cire wannan kalita din da cewa mata ta hakuri don ba ta hakuri ba ya za'a yi kiran da ba kai ba mata ba fa duk duniya na baba banza ta san wannan ba ta hakuri ba wada'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma a wata riwaya lima sabaru babu wani abu na duniya da mutum yake samu sai abu balantana kuma na lahira duk abin da kaga wani ya zama ka binciki tarihin rayuwar shi da gurin da aboko ne a sana'a ne a siyasa ne a ko menene dole sai ya tarsa su zuwa ga yin hakuri da bin abuwa su nasu da yana ai mace aure mafi girman nasiha da ake mata shine ta yi hakuri da mutum yinayi bari na bari haka ake fata wannan takirin karshen wannan slogan din yinayi bari na bari ki yi hakuri da abin da zaki gani idan ta yi wani fushi ta tafi kai yaji ta je gidansu ko gidan wani alwalinta ba za a bari ma a wani gidan za a ce karki bari ba kanki dawo kanki idan ma wani kauye ne haka za a samu wasu maza cikin yayi ko yan wace ku raka ta to kuma irin da zaki tafiya da sanda ce ku raka ta daga nan wani kauye ne a nan kusa wanda ake yi tun tana ce ku raka ta tun amma yanzu an gama zuga mata cewa hakuri baya cikin kalkas na aure kuma da daman su rudu da wannan mummunan hudubar shaidan din ta kamata mata yin hakuri da mijinta irin hakurin da ya dace ta yi amma kuma ta hakuri da zawarki in ya sake ta ne kwanta hakuri da zama cikin aure cikin mutuncinta ta kika ta kashe aurenta ta zo kuma tana hakuri da irin abinda mutane suke mata a gari domin ita ba zawara ba ga ta zama vulnerable kowa yana ganin wallanta kowane dan tusa yana yace ma yana son ta wanda wani da in tana gidan mijinta da an ce mata aure ce ka tangaggiya kowa yana ganin a to wannan bayarin ta ba bace amma da ta fito tana zawarci in aka gane ba ta da aure addini take rayuwa to sai kaga wanda ma ba su kai su kula ta ba suna kula ta wannan haka ba ta yi hakuri wasan da yake ce mata ki hakuri a gidan mijinta ya ce ni ba zan hakura ba yanzu kuma ta yi in ka ki share kasuwa kuma ka share masallaci ka share kasuwa ko ba za a yaba maka ba sai a ce duk wannan mai sharar da ma bai share da kyau to da ka dan uwa masu albarka musamman a cikin waɗanda suke malaman islamiyya da masu karantar da ɗan mata dangane na ga musu wannan tunanin cewa aure fa hakuri ake da iya mu da kakanni ba su yi hakuri ba da ba su kila wasu mu ma ba a yi su sannan duba tasirin negative tasiri na broken homes akan yara in a haifi yara an kuma aure ya rabu irin wannan yaran su tun daga lantoyi tsakanin gidajen kakanni da gidajen iyayen ko a bar su hannun matar uba ko a dauke su a kai su gidan agolanci duka da shi kenan wannan mummunan yanayi zai riga don musu da wani mummunan psychology ya rayuwar su yara da yawa sukan yi losing balance na protest ɗin karatunsu saboda wannan malaman makarantar boko sun sani wani lokaci har a gane ta yaro ya zama ya canza gaba ɗaya da an bincika ta gane ai uwarsa da uwansa ne su faru ko suke ta fitina har ya shafe shi tsawon rayuwar shi ne da tuna waɗannan musibu za su mai tasiri kuma rayuwarsa wani lokaci ko dan ƴaƴan sai a hakura kuma abinda aka sani da iyaye kenan cewa za su yi kowane sacrifice dan ƴaƴansu tunda yanzu ke uwa ce ta ki ɗauka yanzu zaman ki tare da uban ƴaƴanki ya fi ki kuma muhimmanci don mustaqbalin rayuwarsu saboda haka yace mata
خذ العفو مني تستديني مودتي kidan ga yin afuwa idan kin yi haka tasadini mawaddati soyayya ta za ta tabbata a gare ki so na ba zai canza ba duk mata take da hakuri to mijinta yakan ci gaba da kaunarta sai ya ce wala tantiki fi saurati hina abdum kar ki take in ne fushi ina magana kina mai ba dan miji ya fushi in ya faɗi magana sai ki shi akwai wanda ko hakuri baya so a bashi hakurin ma a cikin laifi ne ce oke kin ma mani nake bani hakuri zaka sai ki fance ni yanayin mijinki wanda in ya fushi sai ki shiru yace wala tantiki fi saurati hila azbab yace wala tanqurini nakrata dhaffi a karki ce zaki kwankwashe ne irin yanda ake kwankwasan ganga karki taba kai mun hannu da duka wala tanqurini nakrata dhaffi marata ko da wasa ka a sami kin daga muke ko muji duka yanzu ko amma su kashe muji ana da su dai din labaran da muka shaji ko muka gani ko aka ambata kafafan yada labarai na mata masu kashe muji ai wala su ruwa a yanzu dai a wannan gaggawa ko ana bukatar wani dan tsarin bincike kafa ai kirga su a shekarun nan da suka wuce shekara goma gwal wata ta je da gangan ma dama abinda ta yi niyya kenan wato intended abuna ne homicide wato kuma ta fi ta dan hora shi ne mai karfin maza ce ta fi ta dan hora miji daga kuma a samu kisa mansalauta kenan ko wato kuma wai mace sai ta dauki hayan yan daba zana mijinta ko tana da yan uwa wasu kattin banza ta ga musu zo wai karama mata duka to wannan bai taso ba yace fa innaki la tadrina aina al-mughayyib baki san a ina raina yake ba ki ne daga mari ko daga buga buji ta bariya a shirin shi na bakin shi kawai mutu shikenan kuma da yake halala shi a zo ya zama labari irin waɗannan labaran ne da suke tambayi sai ji mata da haka wala fa innaki la tadrina aina al-mughayyib yace wala tukthiri shakwa karki yawaita korafi an yi miki kaza ba a kyauta miki ba wala tukfiru shakwa fa tadhhabu bil quwa in kina da yawan korafi da yawan complaint wannan korafi da complaint din sai ya tafiyar da karfin soyayya waya a baki kalbi wal qulubu tuqallab yace sai mutum ta kyamace ki zuciyoyi Allah yana tujuya su idan mutum ma take da yawan complaint ne wallahi wani bai shiga gida shi tayi bacci sai ya lallaba kamar barawo ya zai kwanta kafin ta farka ya fice saboda kwarzabarta sai da Umar dan Khattab radiyallahu anhu wata rana ya je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma Hafsa ya shi fada abin da ya ga mata kenan yace la tastakthiri min su'ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wala turaji'ihi fi shay'in yace karki yawaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma kada in take ji labarin yayi magana kun yi bayayya shine wala turaji kada ya fada ki fada ku yi sa'in sa yace wasani ni ma bada miki in kina ma da wata bukata ta miki tambaye ni haka sai na Umar yawa nana Hafsa wannan fada radiyallahu anha wa anhu so da haka babu kyau yawaita korafi ko ba ga iyalinka ba ko ga aboki ne ko a ina ne idan mutum ya zama korafaffe wanda shi ba yi da hakuri kamar tusa to mutane sukan kyamaci zama da kai mutane sukan nisance ka ana ruwaitowa daga Imam Ahmad ibn Hanbal kamar da yake cikin masail na harbu cewa Ahmad Hanbal yana cewa at-taghaful tis'u ash'ari husnul khulq kauda kai akan abubuwa ayi ma kai kamar baka gani ba a zage ka ka kiramawa ka zama mai sassauci da haƙuri ka bi bashi a hana ka ka haƙura ka zo kasuwanci ka yi sauƙi duk abin da za ka yi da mutane zama kai ne mai kawo sauƙi da maslaha ya ce ta wannan shi ne tara bisa goma abin da ake kira tura kyakkyawan hali sai ga Allah ya siffanta mata ya ce al-mu'minatil ghafilat mata mu'minai wanda suke al-ghafil ma'anarsa shi ne wadda ba ta ma san yadda ake farna ba amma inda iyakacin wannan da zai ce al-mu'minatil afifat da tsaya iya wannan ma'ana amma da aka lafazin ghafilat to ma'anan ta budi fiye da iya wancan ya zama mace ce wadda irin da aka sifanta Aisha radiyallahu anha cewa sai ta zo mata shanya gari ta manta da shi ma awaki ma su ci bata ma sani ba tana tuntuna wani abu irin na mata wato wadda tsawa man kai ta fushi da kuka ita ce mace hawa da zaka zari ido ta mata zari ko kai magana ta mayar cina san yanci na wannan ai wannan yadda shiga siyasa wannan woman leader ce ba mutum wata wani mutum saboda haka tace mishi wala yace mata wala tukhir shakwa kada ki yawaita korafi fatan habu bil quwa sai wato soyayya ta lalace yace fa innaki waya baki kalbi wal qulubu tuqallabu karshe sai yake cewa fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal adha yace ni na gane cewa da soyayya da cutarwa idan suka hada a zuciya daya yace idan jama'a idan suka hada a zuciya guda daya lam yalbathil hubbu yanhab so baya zama a zuciya tare da cutarwar masoyi wannan ka'ida ce amma ya shafi mata ba kada ya shafi har da maza duk wanda yake cutar da masoyinsa to ya bude wa kofa cewa wannan soyayya ta fita daga zuciyar masoyin yayya ta maye gurbi saboda ka ba a son cutar da masoyi da magana ne da aiki ne da wani abu makamancin haka ne to wajibi ne wato musan abin da za mu faɗa ma mata kaunanmu dole mu tantance musan irin mu'amalar da za mu yi musu musamman matar ka ta aure musamman mijinki wanda a rayuwarku yanzu babu wanda suke da alaka irin in banda aure jama'a sunnar annabawa in ka kalli nuka da tiyorin aure ka kalle shi daga wani fasari sai ka cewa abu ne mai wahalar yiwa ba mutum kawai ya ga ƴan mutane bayan ta gama girma baka san san da aka haife ta ya aka yi wahala aka yi kaza aka yi kaza ta yi yawon ta majina ta yi makaranta ta yi ta gama shan wahala ka yanzu kawai abu na ɗinta ka gani kyan balagarta shi ka gani kawai sai kawai ka shi kenan ko sai ka zo ka ɗan wani zance ɗaya biyu aka fita canza mata tunani sai zama ba ta fi magana a gidan sai magana sai kuma ka zo ka wasu ƴan kuɗi wanda wannan kuɗin za a ce ka biya kuɗin abin da aka kashe tun daga ragon sunanta hayo ai miliyoyin alfahama ku amma sai a ce kawai rubu dinar ko rubu dinar kawai 250,300 a wata biyu kawai daga wannan kuɗin tana biya wannan kuɗin kawai sai a yi wani zance na ina nema mun baka na karama daga wannan magana shi kenan ba wanda ka fi ƙarfin iko a kanta babanta ma in za ta gashe shi sai ta nemi izininka kaga in ba dan shari'a ne ta kawo wannan concept din ba mutane da ba su yarda da shi ba kawai shikenan a je a ɗauko ƴan nan a kawo maka ita kuma a yi ta maka godiya a yi ta baka in kai in ka mata laifi kuma a baka hakuri eh iyayen ƴaƴa mata Allah za su ji fahimtar wannan abu inda kake rabuwa da ƴarka in za a ba da aurenta ya kake ji za a ga dattijan mutum ba a taɓa ganin kukansa ba shekara 40 za a zai aure da shi wani tsaye kuka kuma mutum za ta koma hannun wanda ba fa a san me zai faru ba mutumin kirki ne ba mutumin kirki ba an dai bincike iya ba za ta sani amma yanzu ne reality za ta bayyana duk da gurano ne aka bincike daga baya gane a shi abin da bincike ya bayar ba ma accurate ba ne sai an rayu ne da shi da ita wani malamin mai kan ce wai aure kamar ɗaki ne mai duhu da babu fitilla in ka shigo idan ka haka gululu ba za ka amma an kana tsaka zauna a ciki can an ji masu kai kana ganin koyina sai fara bayyana to sanin da zaka gani a ciki me a ciki macizai ne a ciki ko kunamu ko kaji wannan ɗakin mai duhu kaga da gurgurar abin da ka gani da gurgurar zaka yi reaction ka gudu ko ka tsaya saboda haka cutarwa tana koran soyayya tana koran ƙauna shi ne zaka ga a wayi gari matar da wata sai da aka yi rigima da ƴan uwanta ko danginta akan cewa tana son wani aka haƙura aka ce kin ce kina son ki fice to je ki gashi kai kina gashi matan kuma daga baya ta gudu ko ta dawo tana Allah ya sani an cuce ni saboda bata tarar da abin da take tsammani wancan soyayyar duka ya tafi ya bar wannan mahallin shine abin da yake nufi da cewa idan jama'a lam yalbatil hubb yadhhab idan suka hadu a cikin zuciya guda daya to soyayyar bata zama wurin take tafiya wannan shine da bi shine abu na uku da nake so ne magana shine takaitacciyar wasiya zuwa ga ma'aurata da farko mu ji tsoron Allah shine wasiya mafi girma Allah yana cewa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah mun tsoron Allah mu kiyaye dokokin sa san cewa wannan rayuwa ce takaitacciya kuma duk abin da muke ba cin banza muke ba duk abin da muke yana nan a lissafe a cikin littafin mu kuma za a yi mana hisabi akan sa sannan mu'amala ta aure tana daga cikin littafin lahira wanda babu daka fata shi manzo Allah sai sai yace kowa a lahira da littafi guda biyu akwai littafin bayanai da suka shafi tsakaninka da mahaliccinka to wannan shine ake ginawa akan afuwa da gafara da ceto akwai kuma littafin rigingimin tsakaninka da ƴan uwanka mutane da iyayenka da ƴaƴanka da makwabtanka da abokan kasuwarka da ɗalibanka da malamanka da wanda kuke mu'amala da su duk waɗannan da kake rayuwa a cikin su wanda kuke gogayya da su za a muku hisabi a cikin abin da ke kankaro wannan kuma mabni ga alal mushaha ba wanda yake yafa wannan kowa yana jira ne ranar kiyama kawai a cire mai kanzu saboda a ranar babu abin da yake lada daraja shi Allah shine yake da rangwame ya yafe duka nashi amma na tsakankanin mutane har bayan an tsallaka sirati da mafi an tsaye da mutane waqifuhum innahum mas'ulun sai an tsaye da mutane ala arsati janna nabi sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin za a yi kisasi tsakanin mutane bil hasanati wa sayiat har a yi ma tsakanin dabbobi to ma kan madin nan fa wanda duka cutar fa a ranar sai an tsine mata hakkin ta wajen ba fa ka ci banza ba duk da ka san ka mata wani abu na zalunci cikin matanka to ka je ka bata guri ta yi ma kawai yace in ba haka ba a lahirar za a bayar na biyu muna maimaita wannan wato wasiya da hakuri din a zamantakewa kuma shi lafazin hatta lafazin as-sabr a larabci tun daga lafazin lugawiyyan yake nuna cewa abu ne mai wahala domin as-sabr shine abu ne daci wanda aka sa a baki ba za a iya taunawa ba sai dai a furza ko kuma a rufe ido da kira a tauna to haka hakuri yake shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa wato wa in kana da kabiratan illa alal ladina hazaba wasta'inu bis sabri was salah ku nemi agajin Allah da hakuri da sallah sai ce wa in kana da kabiratan da hakurin da sallah duka idan an hada cikin da miri daya haka yana jira mun isbiru wa sabiru wa rabitu isbiru ku yi hakuri wa sabiru ku dajirce wajen hakurin da jani daga haka da aka ce in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqitu bi wala in sabartum da Allah yace lahu khairul lisabi bai wuce ba ce lahu khairul lil mu'min ba ashe ba kowa zai yi ba da ka jama'a mai tarbiyyar zakatun mu akan wato hakuri din da kuma wancan at-taghaful da muka fara kau da kai abu da yawa idan akai maka ko akai miki a gidan aure kau da kai ake sai kai kamar baka gani ba kai baka san kamar baka san an yi ne dan a fusata ka ba ji ba abinda Aisha ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya musu wannan fushi ya bar gidan wata daya ya dawo bayan kwana 29 da ya shigo me take ci mishi ai watan da ya cika ba me ya kawo ka yau ka ce sai wata daya ka sa kanka a cikin takalmin mutumin da aka fada wannan sai kai fushi kai shi buwa gidanka matan gidan sa ta kuka sai kuma kawai kaga tausayi ya zo maka da imani kace ba sai kawai dawo ka zo ne ko a tarbe ka a cigaba ka hakuri kawai sai kuma a ga maka wata buga ta kinna kamar ma to ni ma ya kawo ka dan Allah ya ya ni da kaza mai da'atu zai wuya kai irin akin da manzo Allah ta tsama kai kai murmushi yace ai wata da ba yana kuna shin da kara dan ta dai okay wato ma baki daddara ba baki hore ba ma kenan ashe ke yar ka zaka zare to na ma yi kaza yi wuya ka iya ri'atu shi ne a tazafu mata suna da wani ta dabi'a na akwai abin da za a yi da gangan kawai don a gaya za ka yi in baka sauna baka sauna akwai abubuwa da yawa da mata suke mara wallahi da gangan ne tana so ta gaya za ka yi reaction za a yi abincin da aka san ba ka so ko a saka shi a cikin kwanan da ba ka san ka ci a waje ko a bada magana da ba ka so ba ka san jin irinta ko ka bada umarni a kin shi yadda kake so duk ana so ne a ga wai tana so ka gwada wai karfin son da kake mata mata suna yin wannan suna so su dinga gwada wannan kaman abin da suke ce ma prank prank ne ake maka gwaji to in ka gane kawai ka batsa kar ka biye musu har kai reaction yadda za ka yi looking stupid sai ta maka dariya daga baya to akwai abin da kawai haƙuri ne da dattaku shi yake kai mu zuwa ga abin sannan da kuma tuna alkhairi Allah ya ce wala tansawul fadla bainakum tuna alkhairi da wannan mata ta maka wataƙila ba kake ne take son ta ba ba kake ne kake son ta ba ta zabe ka wataƙila a cikin masu son ta akwai wanda ya fika ala ya fika ilimi ko shekaru ko wadata ko asali amma ka san zuciyar mace ko kuma ka iya magana kawai ta biye maka ta ki zaben wancan wanda wataƙila ya fi in za a auna logically kasar mata ba sa amfani da logic ba ruwan su ko yanzu dangin ta kwana wasu kuka wanda ya bude kuma ta ce ai kawai ne wancan nake so me ya burge ta kawai karo hularsa karo hula abin banza kudu tuni ya iya zance ne wallahi ya iya soyayya ka zuwa ka mun soyayya ba a ci da an zo to mata haka take to ka tuna wannan falalar ce maka ko kuma an rayu lokacin da babu ta yi haƙuri yanzu kuma an samu to ka dinga tuna wannan falalar wala tansu fadla bainakum haka kuma iyayen ƴaƴa mata dinga tuna falalar da masu auren su suka yi mu ai a gana kama a ce ana so ai alkhairi wataƙila ita da ta yi aure yanzu shekarar ta 20 ko da 1 ko da 2 ko da 3 wata na nan da shekarar ta 35 wata ta yi aure ba an yi ma aljanu sharri an yi kurkuya an yi kaza duk an raba hotuna gun masu hada aure duk hanyar ba a samu Allah bai kawo lokacin ba wanda inda a lissafin mu ya adam sai mu ce to abu hierarchy abu age hierarchy mana a fara aurar da masu shekaru kafin abu ya kai ƙanana to mu dinga tuna wannan falalar tsakankaninmu da kuma kasancewar wa akhadna minkum mithaqan ghaliza mata suna daukan alƙawari ne nauyi game da sha'anin mazajinsu abinda take maka na mu'amala aure wani abu ne da ba za ta bayyana take yi da kowa ba sai da kuma take jin mutuncin ka da darajarka wallahi in da za ta gane mata suna girmama mazajinsu sai in kana mu'amala da mata da suka fita daga gidan aure ko mazajinsu suka mutu ka duba ka ga yadda suke rikicewa suke rasa yadda za su in ka yi tafiya ko ba ka gida yadda suke shiga cikin damuwa tana bibiyar kawo ya kake ciki idan lokacin dawowarka ya yi daga ofis ko wajen aiki ba ka dawo ba hankalinta a tashi mata suna da irin wannan ɗabi'ar ta kiyaye to ka dinga tuna wannan sai ka dinga mata alkhairi a kodayaushe abu na ƙarshe da nake so na ambata mana kafin lokaci ya ƙure kana cika wurin da surutu ga malamai za su yi mana taliki insha Allah shine wato irin madauki model daga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da iyalinsa wajen kyakkyawan mu'amala nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga kafin da aka ruwaito yana yi yana taya matan shi aikin gida manzo Allah bai da girman kan da zai ce bai taya su wani aikin da ya ga zai iya yi ba wanke wanke ne tankade ne ɗiban ruwa ne kuma ka zauna kana mata fira tana aiki kaga da wannan cewa an shanye ka a malamai an shanye ka a sunna ne wannan ba malamai bai a shanye idan kana da dama da zaka yi ka taimaka kanka aiki Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ina kana fi baiti kana fi mina fi ahli sai an kira sallah ne sai sai ba musu aikin su su ci gaba kana Annabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u yana yin irin wannan ayyuka sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yura'i mashairar azwaji yana kula da yanayin da suke ciki yana kula da yanayin da suke ciki sai ya biye musu dan a zauna lafiya daga cikin misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kance ma Aisha ai ina ganewa ma idan ki fushi da ni akwai wanda fa ma zai gana kuma zai tana cikin fushi shi ko ba ruwan shi kawai annabi ya ce ina ganewa sai da ya kake ganewa ya ce idan muna cikin raha da wasa da dariya sun zaki rantsa sai kike cewa raddi Muhammad sai in zaki kurin zaki sai kike ubangijin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amma kuma idan muna cikin yanayi wanda wata kila na tsabata miki rai to ko suna na ba zaki kira ba sai dai kike wallazi wallazi khalaqal arda was samawati wa ma kamma shaka to saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya ka dinga fahimta mata suna san wai a fahimci yanayin da suke mata rasun fada ba wannan gane ana fushi to wai ka da muke amma in baka gane ana fushi ba to wani sabon fushi ne dan ne ba zaka gane ba akwai abin da wasu ba su explain ba kuma suna so a gane to yanzu ma kana iya reading behavioral pattern din ta ya kake yin abubuwan da danka gane sannan ana so ka zama latif ka zama mai tausatawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tausatawa mata shine har kaji an ce yana kuce-kuce da su yana mata yana musu raha da wasa da sauransu sannan ka zama mai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai tsananin hakuri mai tsananin hakuri wajen zamantakewa alal misali wata rana wata cikin matansa ta kawo mishi abinci a ɗakin ajiya mata maza Allah sai ta saka kaji suna yawan competition wajen samun shiga a wurin sai wannan ta aiko mai da wani abinci na musamman yana ɗakin Aisha Aisha ba sai an kara ba kafin yaron da ya kawo abincin ya aje kawai sai fatali da kwanan ta zama ta su kasan wani ne ya tashi ta mare fatali da ita Nabi sallallahu alaihi wasallam ya da zuwa ya ce yace ku yi hakuri kishi ne ya motsa sai na umma kun kada garar ya hakura ta zama mai da abinci sai ce amma fa zaki biya saboda adalci ne kwanan wata ne kika fasa cikin biya eh saboda akwai da mai wanda zai fasa mu sai ya yema wani barna da gangan a shiki wai akwai da mai to yana da akwai liability ne kula da biya to da kake kike fa akin bi kasa cikin biya wannan ta'amun bi ta'am yace mai yaron ku diba ku ci abin da ya zube din fa inna ummakum kad gharat yana fara kuma cikin murmushi da yi zage-zage ko yi gori ko abin da mutum sai ka zama mai tsananin haƙuri da al'amarin ƙiyamaci sama wanda yake da fiye da ɗaya yanzu kamar shi Alhaji ya yi ta biyu yanzu wannan wani sabon babi ne a rayuwar aure ban na haka muke kira da wani sabon aure da wuce wata uku ba kaga shi da ustazi ya rece kai mana shi aure talentin ne haka ya kuma ka dauka dole sai da kuke yi da kuka kwana kuna ta tafi ya kace ta ne sai ita ce ai ku dona haku ci gaba da yi kawai insha Allah mala akwai kalubale kai kalubale wani abin ba zai faɗa ba shine wani karin magana da suke cewa wai yaro na murna ya samu aure na murna ya samu yaro lokacin da muke aure yana murna zai raka shi kuma aure yana jin daɗi cewa ya samu wanda zai murna shi ya murna shi wanda shi ya sa shi ya hanke Allah ya kiyota duraka mu kasance masu hakuri da iyalanmu akan abubuwan da su dinga biyo baya sannan mu zama su faɗan kalma mai daɗi na biya cewa wal kalimatu tayyibatu sadaqa kar kai inuwa kada kai la'anta kada kai gori kada kai fajirci kada dan an bata maka rai ka faɗi magana ka za kana cewa wallahi raina ne ya baci idan man ko kai fushi kana iya controlling fushinka shi yasa idan ma fushi yazo idan ba ka yi kwanfar da suka fice ka mata gidan sayyidina ali wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin gidansu shi da fatima ya duba su sai ya ga baya ne yace na dan uwan laki ya kira shi da sunan dan uwa dan nuna ana tare sai ta ce wai yayi fushi ya bar gidan sallallahu alaihi wasallam sai ji a nemo shi aka tare da shi a masallaci yana kwance nabi ji da kanshi ya taso shi ce kum ya abu turab kaga a shahidi shine da yayin ya zo na gidan za a iya samu wata takwakiya sai ban mata gidan sai kai haka ka iya ka zama mai hakuri kuma kai namiji kai ne ya kamata kai hakuri extra fiye da nata saboda kai ne kake da cikakken hankali kai ne kake jagora kai ne kake da fa'in kirji irin na maza to kar ya zama na a zo a wajen rigima a kasa gane waye namiji wace ce kai mace yawa masu albarka ina ganin waɗannan yan nasihun sun isa haka da dai abubuwa ne wanda mun saba jin su wasu mu ma a nan suna da matan ya fiye da abin da za mu faɗa sai nake fata za mu bai malaman mu dama su muna taliki muna sake yin addu'a kamar yadda muka yi tun farko cewa wannan aure da aka kulla Allah ubangiji ya sanya albarka a cikinsa Allah ya kade dukkanin fitintunu, Allah ya bada zama, Allah ya bada zaman lafiya da zuriya ta gani. Iyalansa guda biyu kenan, yanzu muna fatan Allah ya haɗe mushi kansu su zama masu fahimtar juna, masu haƙuri da juna, kuma Allah ya ƙara mushi wadatar abinda zai ɗauki ɗawainiyar su, abinda zai kula da su. Sauran ma'aurata duka muna musu addu'a, Allah ya taya musu albarka cikin auratayyar su. Samaruka da gwagware da suke nema, Allah ya ba su dama da ikon yi. Masu neman ƙari kuma Allah ya ba su dama ƙarawa. Allah ya sanya mana albarka cikin rayuwarmu gabaki ɗaya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.